minutes pour te dire merci infiniment d'avoir même pris ce temps.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba, 12 ga watan Fabrairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta dan samu ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa, a wani rahoto din ke diddiga ƙungiyar Transparency International ta fitar. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Mumin Barma ke gabatarwa, inda yau shirin zai duba batun taron shugabannin masu bukata ta musamman a Najeriya, da kuma ci gaban tattaunawa da jajirtacciyar matar nan da ke koya wa nakasassu sana'o'i a ciki da wajen Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ko kun gamsu da yadda kasashenku ke yaƙi da cin hanci da rashawa? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren janar ɗin ƙungiyar ƙasashen Laraba Ahmed Abdulgaid ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falastinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta saɓo ba. Abdulgaid ya faɗa a taron ƙolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Sarki Abdullah na biyu na Jordan ya ce bayan tattaunawarsa da Trump a jiya Talata ya nanata matsayar ƙasarsa akan kin amincewa da Falastinawa daga Gaza da yankin yamma da kogin Jordan. Mako na biyu kenan da 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ke nuna adawa akan damuwar da suke da ita game da yunkurin shugaba Donald Trump na sake fasalin gwamnatin Amurka, duk da cewa ba su da ƙarfi sosai a dukkan majalisan ƙasar biyu. 'Yan jam'iyyar Democrat sun sha alwashin ƙalubalantar abin da suka kira tsauraran matakan gwamnatin Trump na rage hukumomin gwamnatin ƙasar da kuma korar ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin sauri. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi bayani.
If you want to make cuts, then you do it through a debate in Congress, not lawlessly by just implementing.
Yace idan kana so ka rage kudaden da ake kashewa ko hukumomi, to sai ka yi hakan ta hanyar muhawara a majalisar dokoki, ba ta hanyar kaucewa doka ba, kawai ka aiwatar da matakan. Za mu so a kawar da barnata dukiyar ƙasa, amma ƙudurin matakan zai dakatar da muhimman ayyukan gwamnati da miliyoyin iyalan Amurka suka dogara ga su. 'Yan Republican sun kare aikin da hukumar sa ido kan ingancin ayyukan hukumomin gwamnati ta Doge ke yi, wadda attajirin nan Elon Musk ke jagoranta, suna cewa tuni ya kamata a ɗauki matakin daƙile ayyukan da suka saba ƙa'ida da ɓarnata dukiyar ƙasa. Tom Emmer na jam'iyyar Republican a majalisar wakilan ƙasar ya yi bayani.
The Democrat Party's tantrums are exactly why they hold no majority in Congress and their candidate is not in the White House.
Yace dabi'ar nuna bacin rai ta 'yan jam'iyyar Democrat ita ce dalilin da ya sa ba su iya samun rinjaye a majalisun ba, sannan kuma ba dan takararsu ne a fadar White House ba. Yanzu hukumar Doge na fallasa abubuwan da ake rufa da su tsawon shekaru, kuma bacin ran da muke gani daga nan, wato daga 'yan adawar, abin rikitar da kai ne, amma kuma ba abin ban mamaki ba ne duba yadda suka kafa tarihi wajen ɓarnata dukiyar al'umma. 'Yan jam'iyyar Democrat sun lashe takobin yin gwagwarmaya kare hukumomin gwamnati ko kuma su ƙi ba da kuri'unsu a tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta sallama babban sufeto janar ɗin hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta USAID a jiya Talata, a cewar wasu jami'an Amurka da yawa. Sallamar daina zuwa ne kwana ɗaya bayan da ofishin sufeto janar ɗin ya yi gargaɗin cewa rage ayyukan hukumar ta USAID da gwamnatin Trump ta yi ya sa ba za a iya sanya ido a kan kuɗi dala biliyan 8.2 na ayyukan jin ƙai da ba a kashe ba. Fadar White House ba ta ba da dalilin sallamar sufeto janar Paul Martin ba, a cewar ɗaya daga cikin jami'an. Gidan talabijin na CNN ne ya fara ba da rahoton korar, sai dai ba a ba jami'an izinin yin bayani a fili a kan batun ba, kuma sun yi magana ne bisa sharaɗin a saka ya sunayensu. Galibi mukamin sufeto janar na hukumar, wanda ke da alhakin sa ido da gano inda ake barnata kuɗi da yin sama da faɗi da kuɗaɗe da kuma saba ka'idojin hukumomin gwamnati, daga wata kafa mai zaman kanta kuɗaɗen ke fitowa ba daga hukumar ba. A baya dai gwamnatin Trump ta sallama manyan sufeto janar fiye da 10. Ƙasashe 27 na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Canada a jiya Talata ba tare da ɓata lokaci ba suka yi alƙawarin yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya ce a ranar 12 ga watan Maris ne harajin akan ƙarahuna zai fara aiki. Da suke mai da martani, jami'an EU sun ce za su iya sanya haraji akan kayayyakin Amurka kamar barasar bourbon, kayan jeans, barbara, peanut butter da galibin su a jihohin 'yan Republican ake sarrafa su, wato jihohin da suka goya wa Trump baya a zaben da ya yi nasara. Matakin Trump na sanya harajin akan ƙarahuna da dalma da ya ce ya ɗauke shi ne da nufin bunƙasa yanayin tattalin arzikin masana'antun Amurka da ke sarrafa irinsu.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. A wani rahoto da kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International ta fitar, na nuni da cewa Najeriya ta haura matsayi 5 a cikin shekarar 2024, inda ta tashi daga matsayi na 145 zuwa na 140 a cikin ƙasashe 180 na duniya, bayan da ta samu maki ɗaya a cikin sabuwar ƙididdigar. To, kowace hanya wannan ƙungiya ke tattara bayananta? Ga Awal Musa Rafsanjani, shugaban reshen ƙungiyar a Najeriya, da wannan amsar.
To, kamar yadda aka sani, wato akwai rahotanni kala-kala da ake dogara da su don a fito da irin wannan sakamako. Akwai wato manya-manyan ƙungiyoyi na duniya da ake amfani da ma'auninsu don a tabbatar da yadda ƙasa take, kamar misali babban bankin duniya, bankin lamani na duniya ina da rahotanni yadda yake fito da bayanai yadda cin hanci da rashawa ko kuma rashin cin hanci da rashawa yake yi a ƙasa. Muna amfani da irin waɗannan rahoto. Sannan akwai wata ƙungiya ita ma da take fito da rahotannin yadda demokradiyya ake mata ƙanƙanin tsare a duniya. Nan ma ana kallon yadda ake amfani da kuɗi, ake amfani da 'yan sanda da jami'an tsaro a ringiza zaɓe, shi ma wannan ma'aunin muna amfani da shi. Sannan akwai waɗanda kuma sauran ma'aunin da ake dubawa kamar African Development Bank, su ma muna karɓar irin rahotanni nasu. Muna ganin yadda suke rahotanni akan yadda wato cin hanci da rashawa nan ma ya dakile.
A matsayinka na ƙwararre kuma ɗan gwagwarmayar yaƙi da wannan ɗabi'a ta cin hanci da rashawa, Najeriya a yanzu, a halin da ake ciki yanzu, wani irin aiki me ya kamata a sa a gaba da kake ganin zai ɗora mu akan hanya madaidaiciya da za mu kawo ƙarshen wannan yaƙi?
To, ɗaya daga cikin manya-manyan abu ɗaya da ya dace dai a yi dai shi ne dole ne a kawo gyara wajen harkar siyasa, wajen jam'iyyu da kuma zaɓe. Saboda ta nan ne ake zaɓo shugabannin da za su zo su jagoranci a ƙasa. Saboda haka dole ne sai an yi wa hanyar nan tsarki, an yi wa hanyar zaɓe da hanyar siyasa da hanyar jam'iyya tsarki an tabbatar da kan cewa ba a amfani da irin waɗannan damar don a ci gaba da bunƙasa cin hanci da rashawa. Sannan abu na biyu, dole ne sai an tashi an yi wasa, an kawo gyara kamar yadda muka magana kan ɓangaren shari'a. Sannan dole ne kuma a tashi a yi ƙoƙari a tabbatar da kan cewa duk wani hanyoyi da za a bi a daƙile abin da yake da daidai ba, musamman su mutanen National Assembly wanda suke yin doka, wanda ana zargin yawancinsu ma da kan cewa ba sa ma yin yadda su dokar ko kuma su amince da doka sai an ba su cin hanci. Kamar misali wajen ɓangaren kasafin kuɗi, da yawa mutane suna ga yadda wasu jami'an National Assembly yan majalisa suna karɓar kuɗaɗe kafin su gabatar da kasafin kuɗi. Waɗannan duk ina ɗaya daga cikin matsaloli da dole sai an daƙile su, kuma hanyoyin da za a bi dole ne a tashi a yi ƙoƙari a ci gaba da marawa ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na hukumar ICPC da EFCC da Code of Conduct da sauransu. Da dole ne sai an ba su damar da za su yi aikace-aikacensu ba tare da an kawo siyasa ko kuma an kawo sarrai ba.
Shugaban kungiyar Transparency International a Nigeria, Awal Musa Rafsanjani kenan a hirarsa da Sarfil Hashim Gumel. Yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kun gamsu da yadda shugabanninku suke yaƙi da cin hanci da rashawa? Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shugabannin masu bukata ta musamman sun gudanar da taron bitar matsalolin nakasassu a Najeriya.
Mun samu rahotanni da dama a wannan zaman, waɗansu iyaye idan suna da ƴaƴa ma kaman guda biyu ko guda uku, idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi, su banzantar da shi.
Za kuma a ji ci gaban bayanai daga jajirtacciyar matar nan ta jihar Maradi, wacce sunanta ya tsallaka kasashen waje saboda ɗaukar sana'a da muhimmanci.
Ta dalilin wanga aiki na je Mali, muka yi shanje da mu da su, suka mana tancir, mu kuma muka koya musu cosmetic, muka musu man shahi da man gashi da shampoo da dumilan da vaseline, su kuma suka mana rini.
Kungiyar nakasassun arewacin Najeriya ta gudanar da taro a Abuja domin tantauna matsalolin da ke addabar 'ya'yanta da nufin duba ta inda za a bullowa lamarin. Kungiyar, wacce a baya ake yi wa kallon mai fafutuka domin nakasassun arewacin Najeriya kadai, ta aiwatar da gyare-gyaren takardu don faɗaɗa ayyukanta zuwa sassan ƙasar baki ɗaya a wani matakin ƙara haɗin kan masu buƙata ta musamman, kamar yadda shugaban kungiyar Yarima Suleiman Ibrahim ya shaidawa wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar.
Ita kungiyar ma mai suna Northern Nigeria Disability Forum NNDF, mun canja mata suna zuwa Society for People with Disability Forum. Dalilin da yasa muka canja mata suna, saboda mun duba matsalar ne tun daga ƙasa, ma'ana tun daga al'umman da muka fito, tun daga gida. Mun duba cewa shi kungiya na arewacin Najeriya kamar kungiya ce wadda ta zama na wani bangare daban, so wanda suka fito daga wani su bangarorin sai suna ga kamar mun ajiye su a gefe. To sai muka yi kokarin muka gyara sunanmu daga Northern Nigeria Disability Forum zuwa Society for People with Disability Forum, kuma tuni mun samu shaida na amincewa na gwamnatin tarayya, ma'ana na CAC kenan. A cikin wannan taron da muka yi, kowa ya yadda da wannan sunan, kuma mun kaddamar da ita wannan kungiya da wannan suna Society for People with Disability Forum.
Menene ma matsalolin masu bukata ta musamman?
Matsalar masu bukata na musamman tun farko ya faru ne bisa sakamakon sakaci da kuma rashin kulawa wanda waɗansu iyaye suka nuna ma ƴaƴansu masu bukata na musamman. Domin mun samu rahotanni da dama a wannan zaman, waɗansu iyaye suna idan suna da ƴaƴa ma kaman guda biyu ko guda uku, idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi su banzatar da shi wannan shine makasudin aifar da duk halin da masu bukata na musamman suke ciki ko da yake ba wai duka iyaye bane suka zama hakan amma dai waɗanda ake ganin su akan titi suke wannan barace-barace suke cikin wannan yanayi mara daɗi suka iya aifar da wasu abubuwa to wannan sun su muka fi dubawa kuma su ne suka fi tsintar kansu a cikin wannan yanayi ko so shi yasa muka tabbatar da iyayen suka jawo hakan. Matsala na biyu shine al'umman da su masu bukata na musamman suka fito daga cikin su al'ummar anguwa al'umman wannan yanki da idan yayin da iyaye suka gagara kulawa da ƴaƴansu al'umman anguwa sai su ce a'a ba haka ya kamata a yi ba. Amma a iya binciken mu sai al'umma muka tabbatar da cewa al'umman anguwa suna kafa hujja cewa to mu wanda suka haife shi ma ba su iya rike shi ba ko kuma wanda suka haife ta ba su iya rike ta ba to yaya mu kuwa za mu rike ta. Wannan ya mun samu rahotanni da yawa shi yasa al'umman anguwa suka banatar da abin. Laifin su malamai a nan shi ne me yasa ba sa wa'azi yayin da suka samu wannan matsala ta fara tasowa ba a wa'azi a ce a'a ai haƙƙin iyaye ne kaza haƙƙin al'umma ne kaza haƙƙin gwamnati kaza ne amma sai ka ga malaman addini sai su kau da kai a cikin wannan yanayin kuma kowa ya san yadda addini take yake da matuƙar tasiri a cikin al'umma.
To a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakoncin Fatima Mali da aka fi sani da sunan Cima Mali wata jajirtacciyar mata da ke ayyukan ba da horon sana'o'in hannu a jihar Maradi. Wannan mata wacce a shirin da ya gabata ta yi wa Mansur Sani takaitaccen tarihin rayuwarta ta ciri tuta idan ana maganar ba da horon ayyukan hannu ba wai a jamhuriyar Nijar kawai ba hatta ƙasashe makwabta.
Na ƙware akan ɗinkin tela. Sake-sake na hannu da mashinuni daban-daban ɗumkin daruruwa kama daga zuwa na goyo ko furli wa'anga da ake yi manya ɓangaren artizana muna yin ake ce mishi haraka po na kayan kwalliya dai na ɗaki da sauransu da takalmi da sak wanga da ake yi muna jikuna wa'annan madalla da harkar cosmetic aikin mai shahi an ce cosmetic ya kumshi harkar perfumery mayuka tararka da komi dai wa'annan wasu harkar maganin ciwon jiki da sauransu wannan dai nan wajen muka yi kwarewa alhamdulillah tunda mun samu horon su ma a waje ba a nan ba muka samu horon
wani. A wace ƙasa da wace ƙasa kika je ta dalilin wannan aiki?
Ta dalilin wanga aiki na je Mali. Mun je nan gawo ma muka yi shaji da mu da su suka mana tancir mu kuma muka koya musu cosmetic muka musu man shahi da man gashi da shampoo da dumilan da vaseline su kuma suka mana rini nan gawo lome kuma su kuma su kadai mu ba mu musu komi ba su ne suka mana formation on hayo je dai an cosmetic ne muka yi lomi Birkina kuma artisana ne muka yi harkar wannan tissage din na galgajiya shine muka samu nan Birkina.
Fatima Mali a rayuwa ko na dan adam yana nashi kalubale me yake iya tunawa wanda ya ci miki rai daga wancan lokaci zuwa yanzu wanda ke ganin kamar shi ya kawo tangarda kayan kicin mu wannan nasarori?
Malam Mansur duk jajirtattun rayuwa tana tare da kalubale amma ba a maida su wata matsala sai a maida su a inda aka gansu a bar sanan kawai a wuce wurin a sa mu guri gaba.
Masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Cima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani da Hawa Umar da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokai na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To a gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in na yau tambaya ce mai cewa shin ko kun gamsu da yadda kasashenku ke yaki da cin hanci da rashawa? Kamar yadda muka yi kamar yadda aka saba lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi?
Assalamu alaikum, sunana injiniya mai gero makeri Kwantagwar jihar Niger.
To injiniya mai gero, muna jin ka.
To gaskiya yanzu na bude radio ban ji maudu'in da ake magana akan shi ba.
To maudu'in mu shine tambaya ce, shin ko kun gamsu da yadda kasashen ku ke yaki da cin hanci da rashawa?
Eh to gaskiya ce hanci da rashawa a Najeriya kam sai dai a ce Allah ya sauke, dan ba ana ki hanci da rashawa a Najeriya tsakani da Allah ba wani maganin da ake tawaye ga wani mataki da an ka daukan mace hanci da rashawa a Najeriya. Dan haka ne Ubangiji Allah shi mana mahita, Allah kawo mai karshe cin hanci da rashawa a Najeriya kan yana nan daram bai ja da baya ba, dan haka Allah kawo mana dauki.
To amin, injiniya mai gero daga yankin Kwantagoran jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa Najeriya, waye akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafa ne, katin magadi dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam barka dai.
Yau barka dai Shafa le, muna jin ka, menene ra'ayin ka?
To malam gaskiya ka san wannan ma'aikata na wasu lura da mutane da suke almundahana suna amfani ne da gwamnati, ita gwamnati na amfani ne da wannan. In yau ka fito ka ce ba ka tare da gwamnati, to shine ake tura maka wannan su ci mutuncinka a wallakanta ka, ba su da wani amfani, mun ba mu ga wani cingaban da suke yi ba, saboda gwamnati ne ke amfani da su. Saboda haka gaskiyar magana ta kawai shine, in za a samu gyara a samu gyara don shuwagabannin na wannan ma'aikatan, ba cin gaba suke so a wannan kasa namu na gida ba, saboda suna amfani ne da shuwagabannin da suka kawo su ne. Da fatan za ku tashi lafiya, na gode.
To mun gode Shafale daga jihar Nasara. Yanzu mun sami kira daga jihar Katsina, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin Daura.
To Iliya mai kanti, muna jin ka.
Yawa, to mawan za mu taya kan game da cin rashawa da hanci. To yanda aka jajirta da ake ga an samu ragewa kamar akan da, to muna fatan shugabanni dai su jajirta ganin cin hanci da rashawa ya riga an kakkaɓe shi daga doron ƙasa dai haka, ko in ce ƙasar Najeriya.
To mun gode Iliya mai kanti daga jihar Katsina. Yanzu za mu da matsa jihar Kaduna, makwabciyarta, waye akan layi?
Assalamu alaikum, kare da shi yaran kishin Najeriya daga garin kuma babban jihar Kaduna.
Okay, to muna jin ka, me ra'ayin ka?
Ra'ayina akan wanda ke haushin hanci da rashawa tsakanin, har ga Allah muna kira ga shugabannin mu su ji tsoron Allah. Talakawa dai sun ba su amana ne. Sannan kuma na biyu, muna jan hankalin kasashen Turawa inda ake ɗaukan kuɗaɗen ana kaiwa shana gina waɗansu kamfanoni, Afirka tana cikin wahala. To ya kamata su yi masa takunkumi, su yi masa bukki duk wani shugaban da ya kai kuɗi shan alkawarshi a dawo da shi Najeriya. Kuma za ku hukunta shi a Najeriya. Allah ya sa ku yi lafiya, na gode.
To mun gode. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger Najeriya, waye akan layi? Assalamu alaikum. Salam, kaɗan ɗaga muryarka.
Sunana Bala ne, wato wallahi ga wasu shi jihar Niger ke tare da Najeriya.
To muna jin ka.
To a gaskiya magana ta hanci da rashawa a Najeriya sai dai abin da ya ƙaru. Idan ka kula yanzu ma idan kishi ma zuwa an fito duniyarta, saboda siyasa ba su dangantar siyasa ba. Da an fi dangantar siyasa ta lokacin an warkar da hukumar DSTC kenan. Wanda aka yi tuwa da ta da wasu kuɗi sa nuna shi a ce da wasu siyasa ta rashawa. To har yanzu su karantar su ɗan hukumar DSTC ɗin ma su karantar.
To ina ganin layin Bala ya samu matsala. Har yanzu dai muna jihar Niger, waye akan layi?
Abinda kuna tare da yi fatan kudalin baka.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina dangane da alhi ya ke da cin hanci da rashawa a Najeriya, sai ce ma kamar yanzu aka sa hari. Idan muka yi duba da yadda ake alhi ta ciyar da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, to yana da wahala a ce an samu nasara kamar yadda alhi talakawa ke son su gani. Amma fatanmu shi ne yana da kyau shugabanninmu su canza alhi jan ragamar anhu ke yaki da cin hanci da rashawa da suke yi. Idan suka canza salon wannan tafiyar, to insha Allah muna fatan Allah ya yarda za a samu nasara a kan yakin da ake cin hanci da rashawa. Da fatan Allah Ubangiji ya samu na ƙarshen wannan cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya. Ubangiji Allah ba mu lafiya da zama lafiya a cikin
Najeriya. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna Najeriya, waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama, riga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, muna jinka.
Gaskiya ni dai zan iya cewa ban gamsu da yanda ake yaƙi da cin hanci da rashawa 100%.
Me yasa baka gamsu ba?
Ana masha Allah da a ce ana yi. Tun lokacin Obasanjo da yanzu ba a ci gaba da cin hanci da rashawa ba, wanda shekara sama da 20 kenan aka kafa wannan hukuma, amma har yanzu muna ganin cin hanci da rashawa dumu-dumu ana yi. Yana da kyau a ce duk girman mukamin mutum indai aka kama shi a hukunta shi, amma kawai sai muga illa iyaka wanda suka fito suka nuna ba sa ada, ba sa son gwamnati, suna adawa da gwamnati, su ne ake tura musu waɗannan jami'ai. Yana da kyau su canza salon aikinsu, su tsaya su yi aikin da za su ceto Najeriya daga wannan badakala da yake faruwa 100%.
Mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna, waye a kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Bakar malamin cikin kare a nan kamar jihar Kaduna.
To muna jin ka malam Abubakar.
Kuwa kamar da mabuga suke bayani ta mu dai zahiri a jihar Kaduna a Najeriya inda yake hanci da tsakani ga Allah gun ma shi dai karuwa yake inda ka mahara. Duba da yanayin da ake ciki mun har yanzu gashi nan abubuwa gashi nan musamman ka bakan hanyoyi ka ga yadda ake abin da yadda ba da yakin gani tsakanin ga Allah kamata dai a duba da irin wannan lamari. Abubakar malam.
To mun gode Abubakar daga jihar Kaduna. Yanzu mun sami kira daga jihar Jigawan Najeriya, waye a kan layi?
Alhamdulillah, kuna tare da Rabi'u Taura.
To Rabi'u Taura, menene ra'ayinka?
Gaskiya game da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, gaskiya a matsayin 'yan Najeriya wasu su gamsu, wasu kuma sun gamsu da abubuwan da yake faruwa. Amma gaskiya misali kaga a Kano, a jihar Kano, bismillahi ana kokarin yaƙi da cin rashawa. Shi wannan wuyi magaji yana iya bakin kokarinsa, amma kuma ana ɗan kawo masa wani tarnaƙi haka. Bismillah, da za a ce irin jihohi za su kafa irin waɗannan hukumomi na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihohi, suka yi hukumata. To insha Allah a nan wuraren za a iya samun cigaba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. To da haka buƙata ta ni da kuma roƙona ga ainihin gwamnatin Najeriya da Allah da Annabi kan magana yaƙi da cin rashawa, ta yi ƙoƙari ta yi iya bakin ƙoƙarinta, don cin hanci da rashawa yana daƙile komai da komai a ƙasa kamar ilimi, lafiya da sauransu.
To mun gode Rabi'u Taura daga jihar Jigawa. To masu sauraro, muna godiya da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To a takaice, sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Laraba Ahmed Abu Gaid ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta saɓu ba a sauyawa Falasɗinawan matsuguni. Abu Gaid ya faɗa a taron ƙolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗina kusan miliyan 2 daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice, wanda kuma zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Mako na biyu kenan da 'yan Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ke nuna adawa a kan damuwar da suke da ita game da yunkurin shugaba Donald Trump na sake fasalin gwamnatin Amurka, duk da cewa ba su da ƙarfi sosai a dukkan majalisan ƙasar biyu. 'Yan jam'iyyar Democrat sun sha alwashin ƙalubalantar abin da suka kira tsauraran matakan gwamnatin Trump na rage hukumomin gwamnatin ƙasar da kuma korar ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin sauri. Fadar White House ta sallami babban sufeto janar ɗin hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta USAID a jiya Talata, a cewar wasu jami'an Amurka da yawa. Sallamar daina zuwa ne kwana ɗaya bayan da ofishin sufeto janar ɗin ya yi gargaɗin cewa rage ayyukan hukumar ta USAID da gwamnatin Trump ta yi ya sa ba za a iya sa ido a kan kuɗi dala biliyan 8.2 na ayyukan jin ƙai da ba a kashe ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.